لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 19 ga watan ramadan hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara ta 1443 zamu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma amma kafin nan ina son amfani da wannan dama in sanar cewa insha Allah gobe akwai uzurin da zai sa bazamu iya karatu a lokacin da muka saba ba to ina tunanin insha Allah zamu dan taba kadan amma daga karfe 4 da rabi zuwa kaman 5 da kwata insha Allah bayan nan zamu tashi saboda wani uzuri amma insha Allah jibi da gata muna sa ran Allah ya dara nan asabar zamu nade karatun kuma bana in Allah ya da sai kuma Allah ya kai mu bade in Allah ya sa muna da rai da lafiya saboda wasu dalilai Allah ya karba mana zamu tashi a aya ta 165 a cikin suratul nisa'i na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan manzanni da ya ambata waɗanda ya ambata wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda bai ambata mashi ba to duka dai ya aiko su ne don su zama masu albishir da gargadi saboda kada mutane su ce suna da wata hujja ta rashin bin Allah bayan kuma Allah ya aiko musu manzanni lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai buwaya kuma mai hikima wannan ayar tana mana nuni da hukunci muhimmi shine Allah subhanahu wa ta'ala baya azabtar da bayi sai ya aiko musu mai gargadi wato duk mutanen da ba aiko wa manzo ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai azabtar da su ba saboda gane ya faɗa mana rusulan mubashirina wa mundirina li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul saboda kada mutane su sami wani abu da za su dogara da shi su ce ai ba a aiko mana manzanni bane ya Allah ai kai ne ba aiko mana wanda zai mana gargadi ba to gaya nan an aiko maku da masu gargadi irin wannan ayoyin suna nan da yawa a cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da cewa dai wa ma kunna mu'adhibina حتى نبعث رسولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى دك ودنا آيوي سنع من نوني da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taba azabtar da waɗanda bai aiko musu da manzanni ba ga ayan suratul mulki takadu tamayyazu minal ghaizi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi dalalin kabir kaga me yake nuna mana a duk lokacin da aka saka mutane a cikin wuta sai masu gadin wutan sun tambaya shin mai gargadi bai zo muku bane shin ba aiko muku manzo bane da su ce eh an aiko musu manzo amma suka karyata suka ce ba abinda Allah ya saukar to wannan shine dalilin da yasa aka azabtar da su amma matukan an aiko mai gargadi a ba a aiko da mutane da mai gargadi ba to Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da waɗannan mutanen ba wannan kaida ce ko da yake wasu sun tafi akan sabanin haka saboda wasu hadisai daidaiku da suka yi nuni da cewa wasu za a azabtar da su to amma malamai suka ce a waɗannan hadisan na farko dai ba za a kalle su ba saboda lura da cewa sun zo ne a abubuwa da suka shafi a abubuwan da suka shafi aqida mu'taqad abubuwan da suka shafi usul wanda ba a daukan kowani irin hadisi akan su kuma sannan zahirin su ya saba da waɗannan ayoyin dan haka dole za a yi tarjihi wasu malamai kuma suka ce a'a za a dauki wani hadisi wanda yake cewa ranar tashin kiyama Allah subhanahu wataala zai tashi irin waɗannan mutanen sai a tambaye su kuma Allah ne mafi sanin a amsan da za su bayar sai a yi musu jarabawa a wannan lokacin idan suka amsa da za su bi manzon da Allah ya aika musu sai su zama in aljanna in suka amsa da za su saba sai su zama in wuta Allah shine mafi sani amma dai adalcin Allah subhanahu wataala da hikimar shari'a da hikimar aiko manzanni da kuma ayoyi da yawa daga cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da haka suna nuni da cewa Allah subhanahu wataala ba zai taba azabtar da bayi ba har sai ya aiko musu manzo ya Allah ya kuna linasi alallahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu azizan hakima lakin Allahu yashhadu لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الله سبحانه وتعالى yace idan sun butunce sun ce ba za su yi maka sheda ba sun kafirci sun ce ba su yadda ba da manzancinka to ka ga masa Allah sheda ne ai Allah yana maka sheda lakin الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه ai Allah subhanahu wataala shine ya saukar masani ne kuma yayi sheda akan wannan kuma mala'iku ma suna sheda to amma shedan Allah ya kenan in Allah yayi sheda to ai dama Allah ya sani malamai suka ce a abinda yake nufi da Allah yana sheda Allah zai aiko ka da mu'jizozi wanda za su tabbatar da manzancinka zaka zo tare da mu'jiza manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo ba irin mu'jizan duk wata mu'jiza da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa wani daga cikin manzanni Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nau'in wannan mu'jizan kuma ya ƙara masa ga mafi girman mu'jizozi nan alqur'ani mai girma wanda ya tara sirrori bayyanannu da boyayyu da waɗanda har a tashin kiyama za a ba za a gushe ba ana iktishafi ana ƙara gano wasu abubuwa daga cikin sirrorin alqur'ani mai girma bayan mu'jizozi hissiya irin na gane babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wanda yake a na babin mu'jiza saboda haka Allah subhanahu wataala shaidan da zai yi wa bawa shine wa manzo in ya aiko shi shine ya bashi mu'jizan da zata tabbatar cewa shi din manzo ne idan kuma ta zama mu'jiza to zata zama mai gajiyarwa watan koda zai yundu dan adam ya iya kamantawa Allah zai hana dan adam din ya kamanta muna yawan bada misali da Abu Lahab ko ai mai yuyuwa ne Abu Lahab dan ba abin da yake so irin ya karyata manzancin manzan Allah sura ke mai yuyuwa ne imanin munafikai yace ya musulunta irin musulunta munafikai inda yayi haka da sai ya zama ya karyata mu'jiza saboda Allah subhanahu wataala ya ce sayasla naran zata lahab shi dan wuta ne tun anan duniya yana zauna a farkon saukan alqur'ani aka ce zai shiga wuta da sai ƙarya yace ya musulunta kage da sai a ce a qur'ani ya yace wani zai shiga wuta amma kuma ga yanan kuma ya ce ya musulunta to amma Allah subhanahu wataala ba zai bashi wannan daman ba kuma duk da wasu da yawa daga wanda suka izayan tare ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah bai masa irin wannan furucin ba bai masa irin wannan watan ba sauke irin wannan mu'jizan akan su ba su daga ba sun zo sun musulunta sun zama musulmai irin za Abu Sufyan ko so da haka wannan yana nuna mana mu'jizan alqur'ani watan Allah zai gajiyar da bawa akan ya gwada ma kamanta kokarin aikata abin da Allah subhanahu wataala ya riga yi ijazin sa kai banda nau'o'in ijazin alqur'ani da sauran mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabambanta haka kuma mala'iku su ma suna sheda dama dai su mala'iku ai la ya'suna Allah ma amarahum su dama wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli saboda haka su dama abin da Allah subhanahu wataala yayi umurni shi suke aikatawa dan haka su ma suna sheda shedan su shine gayanan hanyoyi mabambanta ta hanyar tasbitin mu'minai wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar bayyana ga mu'minan su zo a gansu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su tabbatar da manzancin manzon Allah fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu ko gayanan mala'ika jibrilu yazo ya tankwashe kafa a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tambayoyi kuma yana tabbatarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jibrilu ne yazo ya koyar da ku addinin ku wal mala'ikatu yashhadu wa kafa billahi shahida innal ladina kafaru
innal ladina kafaru wasallu
innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida saboda yawan tambayoyi insha Allah zamu rika tsayawa rabin awa daga yau har ranan da zamu kammala sai mu bar ragowar lokacin dan tambayoyi waɗanda suka kafirta kuma suka tsaya akan hanyar Allah suka hana wasu bin hanyar Allah suka katange wasu daga bin hanyar Allah qaddallu dalalan ba'ida lallai sun bace bacewa mai nisa na faɗa a baya cewa abin da yasa Allah subhanahu wataala ya kira batun su bata mai nisa saboda sun bace sun batar ko kafaru wa saddu an sabilillahi su kansu sun bace kuma sannan sun batar da wasu to duk mutanen da suka bace suka batar da wasu to batan su mai girma ne Allah subhanahu wataala ya kare mu wannan shine yake nuna mana mas'uliyan jagoranci ina nufin jagorancin addini idan Allah subhanahu wataala ya sa mutum ya zama jagora ne na addini to nauyin da ke kan shi baya daidai da nauyin wanda yake mabi domin shi idan ya bace waɗanda za su bace a dalilin bacewansa suna da yawa sannan kuma shi yana katange wasu mun dai dinga karantawa yahuda wannan ba abin da yasa suka kifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ganin su cewa bayan annabi Musa wanda suka tashi cikin addinin sa a ganin su dan ba dai addinin nasu sa suke yi ba amma dai a ganin su cikin addinin sa kuma sannan sune kaman Umar sune masu cin gajiyan addinin ko in an ce aje wajen ana bukatar wani lamari daga addini ai wajen su za a je saboda haka suke cin gajiyan addini dan haka idan manzo yazo sabo sai su ta yakansa domin za su koma marasu anini marasu igiya ordinary mutane kaman sauran mutane to saboda haka ba za su yadda ba kila ma wasu ma su zama suna kuma gaban su to wannan kuma abu ne wanda yake ci gaba da faruwa kamar yadda na faɗa duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya tashi wani bawan Allah a cikin bayin Allah to zaka ga waɗanda suke bin wani wanda ya gabace shi suna cikin kiyayya da wannan bawan Allah saboda a ganin su abinda suke ci na gajiya a dalilin wancan kaman wannan zai zo ya bata musu to saboda haka za su yi yaki da wannan wanda Allah subhanahu wataala ya tadar sawa'ul mujaddid ne sawa'ul malami ne ko menene dai to duka suna cikin irin wannan siyakin duk da yake su ba za a ce musu dallu dalalan ba'idan irin na kafirci ba to waɗanda suka kafirce kuma suka togace wasu daga bin hanyar Allah subhanahu wataala to sun bace bacewa mai nisa Allah subhanahu wataala ya kare mu saboda bacewa ne wanda yake hada da hawa da san rai su koda sun ga shirya sun san shirya ba za su bi ba saboda san ransu baya tare da wannan suna da wata maslaha a cikin bata din innal ladina kafaru wa zalamu
innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira
innal ladina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa na'am
illa tariqa
إن إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. الله سبحانه وتعالى يتي للي وأند سك كافر تي سك يزالون تي تو الله سبحانه وتعالى بزي غفر تامسو كما الله بزي شرير دسو هنيابا سيدي hanyar jahannama suna masu dawwama a ciki har abada, kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kare mu. Allah ya ce waɗanda suka kafirce suka yi zalunci. Zalunci mafi girma shine hada Allah da wani Allah, inna shirka la zulmun azim, ko zalunci mafi girma shine hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani Allah a cikin bauta, a mamlakar Allah da Allah subhanahu wa ta'ala yi ta, yayi maka ni'iman wato idraki da fahimta da dukkan nau'o'in arziki, sannan mutum ya butulce wa wannan ni'imomin na Allah subhanahu wa ta'ala, ya je ya hada Allah da wani, ya ce wani wanda kila shi ma ya kirkiri wannan wani, ko ya fi wannan wani ma hankali, dan duk wani wanda dan adam yake bautawa, to dan adam ya fi shi daraja, kuma bayan Allah duk wani wanda dan adam zai bauta mashi to bai kai darajar dan adam din ba. To amma dan adam yayi inhibati zuwa wannan mustawan, ya koma bautawa abin da yake koma bayan sa, to babu zalunci kaman wannan a wajen Allah subhanahu wataala. Mun fada ina jin a ranar tafsiri na farko ko na biyu cewa mamlakar Allah subhanahu wataala, watan kaman a ce a addinin nan mamlaka ce ta Allah subhanahu wataala, to babu khiyana mafi girma a mamlakan Allah irin khiyanan kafirci, irin khiyanan shirka, a hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin bauta, kaman yanda kowanne a cikin mamlakansa haka ne, gwamnati a kasanta haka ne, mai gida a gidansa haka ne, ba abin da ya kai zalunci ga mai gida matarsa ta ha'ince shi ko iyalinsa ta ha'ince shi bayan dukkan kulan da ya bata ta zama tana ha'intansa a cikin zamantakewansu. To saboda haka balle kuma Allah subhanahu wataala wanda ya halitta yi mu bawa komai, to babu zalunci kaman hada Allah subhanahu wataala da wani. Saboda haka kuma to haka kuma sauran nau'o'in zalunci wato gurgurdan girman su, lam yakun illahu liyaghfira lahum, Allah subhanahu wataala ba zai yafi musu ba, wala liyahdihum tariqa, kuma Allah subhanahu wataala ba zai taba shiryar da su hanya ba. Anan kaman yanda muka ce abinda ake nufi waɗanda Allah subhanahu wataala ya rika ya rubuta za su mutu a cikin kafirci, wanda suka riga suka zabi hanyar batawa, amma yahudu fa hadainahu wa amma thamudu fa hadainahu fastahabbul ama alal huda, waɗanda suka riga suka zabi hanyar bata akan hanyar shari'a, to irin waɗannan Allah subhanahu wataala yace muna yawan fadi dai kullun, ko shari'a kala biyu ne, akwai hidayatu dilalatin, akwai hidayatu ma'unati. Idan Allah subhanahu wataala yana baiwa bayi duka daman hidayatu dilala, shine aiko manzo, da muka ce Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da mutane ba matukan ya aiko musu manzo. Idan Allah ya ba mutane wannan ba dama, sannan kuma suka zama masu hankali, masu riska, manzon ya iso musu, in aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan ya zama a'a suna da karancin hankali, koko a'a suna da karanci basu riski manzan ba, bai iso gare su ba, to shikenan basu zama mukallafai ba. Amma mutukan sun cika wannan sharuɗin, to Allah yayi musu hidayatu dilala, an shiryar da su, koda sakon ya zo musu a rikice ba daidai ba, to shi ma suna da uzuri, sako bai iso musu ba har yanzu, har sai in ya zo musu daidai daga manzo ko daga waɗanda suke masu isar da sakon manzo din, balligu anni walau aya. To idan suka zama haka, to Allah subhanahu wataala ba zai shiryar da su hidayatu ma'una ba, saboda sun riga sun zabi hanyar bata, to shikenan sai a bar su akan hanyar batan su, Allah ba zai shiryar da su zuwa ga hanya madaidaiciya ba, sai dai idan jahannama tana da hanya, sai dai idan jahannama tana da hanya, to hanyar jahannama ne za a shiryar da su. Allah ya kare mu. Khalidina fiha abada, suna masu dawwama a ciki har abada, wa kana dhalika ala Allah yasira, wannan abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas,
ya ayyuhan nas, qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum fa aminu.
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الله سبحانه وتعالى يقول يا قوم متاني قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم للي منزو يا زومك دا غسكيا منزان الله صلى الله عليه وسلم يا زومك دا غسكيا دا وجن أبنججكم فآمنوا خيرا لكم kuyi imani shine mafi alkhairi gare ku wa in takfuru idan kuka kafirce kuka butunce fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi ai da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai dinna Allah ne saboda haka butuncewan ku ba zai rage komai a cikin ikon Allah da isan Allah da buwayansa ba wa kana Allahu aliman hakima kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne kuma mai hikima cikin abin da yake zartarwa anan ayoyin duk da suka gabata ana kira ne ga ahlul kitabi daga wannan ayan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kira mutane gaba daya wato in aka ce ana kira ga ahlul kitabi ga yahudawa daga wannan ayan sai Allah ya raba wannan ayan da ayoyin da za su zo na kira kuma ga banu isra'ila da kira ga dukkan mutane sawa'un ma'abuta littafi da wanda ba a baiwa littafi ba a cewa ga manzo nan yazo muku sallallahu alaihi wa alihi wasallama da gaskiya shine musulunci shine alqur'ani shine alhaqqo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa aminu khairal lakum a Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi sanin abin da yake alkhairi gare ku dan haka ku yi imani wannan ma a yayi kama da wancan wal muqimina salata lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum al mu'minuna yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wal muqimina salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir a ulaika sanutihim ajran azima a nan ma ga yana makamancin wannan ne fa aminu khairal lakum a da sauri haka a tunani mutum zai tunanin za a ce fa aminu khairun lakum ku yi imani shine mafi alkhairi gare ku to amma sai aka ce fa aminu khairan sai aka yi nasba malamai sun yi maganganu akan dalilin nasba amma dai mafi shaharar magana shine cewa an boye kana da ismuha ne da mafi yawan malaman nahwu an da ake kiran su malaman basra ba su yarda da cewa ana iya boye kana da sunanta ba gaba daya a to amma dai abu ne da yake faruwa Ibn Malik ya zabe shi ko yana fadin wa yazifuna hawai hukuna al-khabar a dan haka a wa ba'da in walau kathiran zashtahar a dan haka a aka ambace shi haka ai fa aminu yakun khairal lakum ku yi imani yin wannan imanin zai kasance mafi alkhairi gare ku amma idan kuka zabi butulcewa to ku sani Allah subhanahu wa ta'ala shi yake da sammai da kasai gaba daya dan haka butuncewan ku ba zai rasa da Allah subhanahu wa ta'ala da komai ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi ilimi kuma shine mafi hikima alhamdulillah zamu hakura haka so da ayan da zamu shiga tana da tsawo tana da bayanai gurgudu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu a tambayoyi ga sanan san hadu Allah ya ba mu ikon amsa su gaba daya wannan yana tambayan ko ya halatta a dauki alqur'ani a karanta a kwance ko a shiki shingide to idan da laluran da yasa za a yi haka babu komai amma idan abin da yafi dacewa ne to a yi karatun alqur'ani ana cikin yanayi na natsuwa watan a zauna da kyau amma ba laifi bane ai ga yana Allah subhanahu wataala ya ce a yi zikirin Allah a tsaye ko a kwance ko a saboda karatun alqur'ani nau'i ne daga cikin nau'in zikirin Allah wannan ya tambaye ko menene hikiman jarraba karamin yaro sosai da azaba da kamar rashin lafiya ko wani abu jarabawan sai ya zama gare ni ni da kai ko ga iyayen sai ya zama jarabawa ne gare mu mu iyayen yaran ko kuma wanda suke masu kafalan yaran masu kula da yaran dan mu dan mu zama jarabawa ne wannan gare mu idan muka kula da shi muka tsaya akai muka maida hankali sai mu sami ladan da ya kamata daga wajen Allah subhanahu wataala wani ya tambaye hukuncin auren visa to kawai hila ce daga cikin hiyal tunda dai shi mace ba a ce dole sharadi ne sai da miji za ta amma ita kila hukuman Saudiya tana da dalilin ta kila za ta ce sai mace sai da mijinta to shikenan sai a ce ga wannan an hada ta da shi ai karyancewa mijinta ne ba aure aka yi musu ƙarya ce aka yi dan a isa zuwa ga abin da ake so wani yana tambayan karatun sirri cikin asirta karatu cikin sallah a cikin zuciya zai yi kamar misali baya motsa labbansa ko ko zai yi yanda inda mutum zai zo kusa da kunninsa to wannan yayi yanda inda mutum zai zo kusa da kunninsa zai ji shine yafi inganci wato a sirri amma yana motsa labbansa kenan ko wani yana tambayan zai iya karɓan bashin banki ya yi aure? Karɓi bashin banki ya ƙara ɗora ma kansa lalura? Shi da aka ce minista ta'a minkum alba'ata shi kuma bai ma da ba'an kuma yana neman ya je ya karɓi bashin banki to me zai yi da auren da zai yi bakin banki? Wannan yana cikin damuwa. Me yasa sai da bashin banki? Sadaki ne ba yi da shi? Ko ko biki da party ne za a yi sai an yi bashin banki? Ya kamata a tambaye shi ko kayan aure waɗanda duka Allah bai ɗaura ba mu ƙoƙari ma muke yi a daina suna cikin abubuwan da ke sa mana damuwa idan muka ga halin da ƙasar mu take ciki da halin da al'umma suke ciki na rashin tsaron nan da muke ciki sannan kuma mu ga mutane kaman ba a jikinsu ba har yanzu ana biki ana watsa kuɗi ana leke ana abubuwan duniyanci kaman ba a san me ke faruwa ba to wannan yana cikin abin da yake ƙara firgita mu domin yana daga cikin alamomin Allah ya nufi halakar al'umma ba dole sai halaka na zuwa wuta ba a'a halaka na cewa ba za ta yi nuhudu ba za ta farka ba ta riga ta yi bacci ta mutu idan tana cikin irin wannan yanayin amma kuma ba ta farka ta yi abin da ya kamata ba akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce an daina yin su a cikin al'umman mu yanzu koda ba ma haramun bane ko makruhai ne kawai mu daina su saboda yanayin da muke ciki ba yanayin da za a yi waɗannan abubuwan bane to amma har yanzu mutanen mu ko a jikin su kawai suna ci gaba da menene suna ci gaba da bikin su da rawan su da jin dadin rayuwar su a lokacin da ake garuruwan muke ci da wuta to wannan shine abin tsoro Allah ya gyara mana wannan ya tambayan tarihin Masjidul Aqsa to ai wannan tarihi ne mai tsawo ana cewa Annabi Adam alaihi salam ya gina da maganganu da yawa da tarihin gine-ginen sa da yawa har zuwa Annabi Sulaiman da sauransu wato dai masallaci ne mai tarihi na musulunci da Allah subhanahu wataala ya ambace shi alqur'ani kuma ya isra'i da manzon Allah zuwa gare shi daya ne daga cikin masallatai guda uku wanda ake tashi a je musu musamman dan ibada ya aka gina shi waye gina shi to tarihin na da yawa abubuwan da aka faɗa wanda yake kuma dai Allah ne mafi sanin ingancin su an ce Annabi Ibrahim alaihi salam ma ya gina wato Annabi Adam ya fara ginawa Annabi Ibrahim ma ya gina bayan ya gina wannan asham ya je ya gina ɗakin Ka'aba ko ko bayan ya yi tashyidin ɗakin Ka'aba ruwan sama ko to ko za mu hakura bayan ya yi tashyidin ɗakin Ka'aba kuma aka je aka yi tashyidin wancan ga Ishaq tare da Annabi Ishaq kamar yadda aka yi tashyidin wannan tare da Annabi Isma'il to haka dai a maganganu da yawa wani na tambayan wai cewa wani malami ya ce duk wanda bai bi liman shafa'i da wuturi ba shi da sallah to ba za mu iya cewa haka ba ai shi nafila gaba ɗaya ma ba da ba dole bane ba shi da ladan tarawihi kai a'a ai nafila gaba ɗayansa tarawihi gaba ɗaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake yi saboda haka ba za a ce wanda bai bi liman ba ya da lada ba sai ina ganin koma hakura saboda kila wadanda zasu je taka zuwa gida kada ruwan sama ya sauko. Ba za a iya tafiya ba? To, to. Kamar yadda na faɗa insha Allah gobe za mu dawo da karatu kamar karfe 4 da rabi dan gobe kawai. 4 da rabi zuwa kamar 5 da kwata insha Allah. Wannan ya ce ya inganta ayi sallar tarawih raka'a hurhudu ta hiya daya sosai. Ai na faɗa amma dai mafi inganci shine raka'atayn din, raka'a biyu ayi sallama saboda salatul layli masna masna. Malamai sun yi taujihin abinda ake nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'a hudu ya huta ya ƙara raka'a hudu. Suna nufin tarwiha ne da ake yi tsakanin wannan raka'a hudu, ba ana nufin sallama bane. Wannan ya ce a ofishinsu suna da tsari na taimakon juna a mabambantan dalilai. To idan musulmi zai yi aure ko wani abu za a taimake shi, to krista kuma idan kamar suna biki ko suna ko burial su ma musulmai suna ba da contribution na kuɗi. Me hukuncin ba krista contribution na burial? To indai dan burial din ne bai halatta ba amma ba shi kyauta da kyautata masa babu laifi, amma kai a matsayinka na musulmi ba za ka taimaka cikin abin da yake sabon Allah ba ne. Wanda ya ce mamacin da ba a raba gadon da ya bari ba na tsawon shekaru ko wannan yana da illa ga mamacin a lahira? A'a, sai dai in shi ya ce kada a raba, amma shi kam ai daga rasuwansa ai kuɗin ma ya tashi nashi, yana da masu shi, saboda haka su wanda ba su raba ba laifinsu. Wannan ya ce za a iya yin sallan janaza ga jaririn da ya mutu a cikin ciki a hatta yastahilla sarihan? Ba za a yi ba har sai in misali ya zo da rai. Wannan ya ce za a iya sallan la'azahar da limamin da yake sallan la'asar? A wajen malaman malikiya ba za a iya yi ba saboda bambancin niyya. Wannan ya ce mai wani shawara zan bashi akan mortgage loan da employer ɗinsa ke bayarwa saboda akwai interest a ciki? In ba yi da gida ina ba shawaran ya karɓa ya yi, ina ba shawaran ya karɓa ya mallaka in ba shi da mahalli. Ban gane wannan tambayar. Wannan yana tambayar ko akwai hisabi tsakanin ɗan adam da aljani? Eh mana, aljani ma ai mukallaf ne, tunda haka ne zai zama akwai hisabi idan aljani ya cuci ɗan adam. Mutum zai iya koma musulunci ko da iyayenshi ba su so? Ƙwarai da gaske. Wa in jahadaka ala an tushika bima laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma? Zai iya. La sarki, wannan addu'a ne, saƙo ne na gaisuwa da addu'a. Menene hukuncin wanda ya ce misalin kuɗin riba da na ba riba ba kamar ruwa mai kyau da na kwata? Za a iya cewa haka mana, yana nufin dai ƙazantaccen abu na najasacce da mai kyau. Oh, sai kuma ya ce na kwatan ya fi yin taki ga shuka. To wannan ban sani ba. Wannan ya ce yanzu muna da uzurin banki, yin banki da conventional banks tun daga bankuna marasu ruwa akwai su. To, ka san har sai sun zama muna da su gwargwadon yadda za su iya isan bukatan al'umma ɗin, su wadatar daga waɗanda ba na ruwan ba, to sannan za a ce ba a da uzuri. amma matukan ba haka ba to to har yanzu ba za a iya cewa al'umma ba ta da uzuri na mu'amala da waɗancan bankunan ba kuma sannan mas'alar ba wai mas'alan wai uzuri na individuals bane mas'alan al'umma ne wato menene makoman al'ummar musulmi idan suka yanke wa duka wasu bankuna wanda sauran bankuna da ba bankunan non-interest banks ba me zai faru da tattalin arzikin ƙasa me zai faru da al'ummar musulmi a wannan yanayin to shine maganar da ake yi ba kawai wato abin da yafi dacewa a matsawa waɗancan din su samar da windows din da ya dace da al'umma afrad sannan a cikin mu'amalan su kuma da sauran mu'amalan su su yi kokarin abin da ya dace bai saba da shari'ar musulunci ba wannan yace ina son a yi mishi bayani akan fa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimu da wa ma fatakum faqdu to sabani ne mai sauki wanda yake duk abin da mutum ya dauka yayi wasu suna ganin cewa idan mutum ya rasa sallah raka'a a sallah kamar sallar magriba misali ya rasa raka'a biyun farko in ya tashi zai rama abin da ya rasa ne ko muqaddara ya rasa raka'a daya ya sami raka'a biyu in ya tashi zai rama to zai rama fatiha da sura ne ko zai raka wa fatiha kadai ne to masu ganin fa'atimu suna ganin cewa ai fatiha kadai za a yi asirce masu ganin faqdu kuma suna ganin fatiha da sura za a rama su ma suka yi sabani wasu kace a bayyane wasu suka ce asirce to wannan shine kawai sabani ne dai duka kuma wanda yazo a hadisi ya inganta da shi al-imam malik ya tafi da ma fatakum faqdu saboda cewa ma fatakum abin da ya wuce ku ne dan a ganin su to ko fa'atimu aka ce ai ma fatakum aka ce fa'atimu din wanda ya wuce ku aka ce kurama saboda haka tunda wanda ya wuce ku aka ce ku cika da shi har yanzu ba bambanci da ma fatakum faqdu ban san ko an fahimta ba abin da ya wuce ku din to ku cika da shi to ai wanda ya wuce ku kenan yanzu za ku zo ku cika da shi ana ya ce yana son ya fara babban business yana son shawara yanda zai yi a musulunci ya rike amana ya rike gaskiya ya rike gaskiya yayi mafarki amma bai yi inzal ba akwai gusul akwai wanka akan shi a babu wanka wannan ya ce shi soja ne yana aikin escort irin kamar masu rakiyar manyan nan kenan ko kaga duk matsalar mu kenan duk matsalar mu kenan shi yasa muke kasa show wannan wannan matsalolin su ne matsalolin mu kaga kasar mu yanzu kowa ya san akwai matsalan karancin jami'an tsaro amma ɗan kaɗan din ma ba mu iya managing din su suna can suna gadin kuma wasu ɗan kaɗan ɗaya cikin dubu ana can ana gadin su da percentage mai yawa akwai ma'aikatun da ma'aikata guda sai a ɗauki ma'aikata kamfani sai a ɗauki jami'an tsaro ɗari ɗari da wani abu a kai masu su yi gadin su wanda al'umma na buƙatar wannan jami'an tsaro akwai garuruwa garuruwa gari guda a cikin garuruwanmu manyan garuruwa da babu jami'an tsaro ɗari amma za a ɗauki jami'in tsaro ɗari a kai ma kamfani ba laifi ba ne amma me yasa ba za a yi masu wani private kamfani ba na gwamnati wanda za su je su biya gwamnati ta zama ita take regulated kamar a ce ko civil defense suna da wani tsari ga wani kamfani nasu duk wanda yake son jami'an tsaro ya zo ya ɗauka ko dubu yake so an samu ma 'yan ƙasa aiki kuma su jami'an tsaro a bar su su je su yi aikinsu amma idan ba haka ba muka ci gaba da zama a haka kuma wannan maganan fa wallahi ba za mu daina ba dole sai mun yi domin halin da muke ciki 'yan uwa hali ne mai ban tsoro idan ba shakka babu kokonto na faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan gwamnatin a shekarun nan ba a taɓa gwamnatin da ta yi ƙoƙarin da wannan gwamnatin ta yi wajen ƙarfafan jami'an tsaro da samar da su da ba su ƙarfi da kuma magance da yawa daga matsalolin da muka fuskanta misali in ka kalli North East za ka ce yaya aka zo aka sami North East da yaya take yanzu za ka ce an yi nasara mai yawa ƙwarai da gaske to amma fa amma fa kar mu manci yanzu gwamnatin nan take hannun dan Northwest shugabannin security agencies mafi yawan su ɗan Northwest abin da ya rage musu kila bai wuce shekara daya ba idan suka tafi wanda ba su san Terrence din nan ba wanda ba su san wannan mantikan ba ba su san yanayin wajen ba ba ɗan wajen ba ba ɗan ba kabilun wajen ba kila su za su zo su karbi kula da waɗannan hukumomin tsaron to idan suka karba karkai zaton za su iya muhimmanta wannan mantikan wannan wajen Northwest din nan kaman watan su yi mata abi gatan da waɗancan suka kasa yin mata shi yasa shekara ɗayan nan da ya rage ko za mu bar kowane karatu sai tunawa jami'an tsaro su tashi wallahi mun gode da abin da suka yi amma bai isa ba bai ko kusa da isa ba saboda haka a tashi dole ne a kalubalanci wannan tahaddin da yake fuskantar mu a tashi a tsaya ko za a bar komai ni ina mamaki wace irin kasa ce mu muna nan muna zanga zanga wai mun hana a cire me sunan abin subsidy a man petrol saboda muna tsoron tashin kayayyaki amma kuma ana kashe trillions dan ai subsidizing man petrol muna cikin halin da muke ciki na rashin aminci da tsaro saboda Allah kudin nan ba can ya kamata a maida shi ba yanzu inda za a kwashe wannan trillions din duka a zuba a harkan tsaro a kashe su da kyau kuma domin abin da yake kara tayar mana da hankali shi na biyun kuma bayan wannan shine kuma dan abin da ake bayarwan dan akulan kuma ai karkatar da shi kuma wace irin al'umma ce mu shi dan kokar abin da ake yin bai isa ba to kuma dan wanda ake yin wanda bai isa ba kuma ba za a yi managing din shi ai amfani da shi yanda ya wajaba ba kage gaskiya jama'a wallahi dole mu shiga taitayin mu dole mu yi addu'a ni addu'a domin addu'a anan shine mu yi addu'a Allah ya ba su iko su iya magance wannan matsalan kafin shekara ɗayan nan ba mu san me zai zo ba bayan shekara ɗaya ba mu sani ba amma ba mu zaton yanda abubuwa suke tafiya wanda duk za su zo za su kai wanda suke mulki yanzu zama stakeholders alamarin arewa alamarin tsaron arewa ba mu zaton haka to idan ko har ba haka ba ya zama wasu ne wanda kila kar kuma ji an yi shekara biyar wani na mulki wanda yana ganin ma cewa matsalan boko haram da sauransu duk makirci ne ake masa shi duk da yanda yake da masaniyan security reports da duk suna gabansa amma yana ganin makirci ne yan arewa ke kulla masa don ba su so yi nasara misali sai da suka kusa kwace jiha gaba daya to saboda haka idan aka yi rashin sa'a aka sami wani wanda zai fara tunanin shi ma makirci ne yan arewa ke mashi don kar yi nasara to wallahi za a karar da mu saboda haka yan uwa wallahi maganar nan ya zama mana dole ne mu ba so muke yi ba tsarin tarbiyyar mu bane da mai ta surutu mai ta magana haka amma ana cewa balaga sailu zuba baka da yanda zaka yi dole kai amfani da damar da kake da ita ko yaya ka same ta komin kankantanta ka isar wa sawa'un a bayyane sawa'un a asirce dole fa a ƙara tashi maganar lokacin wasa da lokacin business as usual wallahi ya wuce sassa da yawa na mantikanmu jihohin Zamfara Sokoto Kebbi Kaduna Niger abin tausayi ne saboda dole ne mu tashi ba wani rana ba wata rana da za ta fito ta fada gari ya waye ba a sace ɗaruruwan mutane ba ba a kashe mutane marasu adadi ba ko mutanen nan kullum ƙara ƙarfi suke yi su sace mutum ɗaya tun suna sace mutum suna cewa 100,000 kaza 100,000 20,000 yanzu kiran miliyan 10,20,30,000 ake yi akan dan adam kuma a talautar da mutane su sai da gidajensu su sai da gonakinsu su sai da duk abin da suka mallaka su je su kai su kuma su sai makamai in sun kama 10 yau su sai makaman da za su kama 100 gobe kuma mu ci gaba da zama mun yi fatawa mun ce a daina ba su laifi ne bayarwa an tayar mana to kaga da an dauki wannan karatu kila da yafi fiqhu ko kila da yafi fiqhu kila da bayarwan ya zama rashin bayarwan kila da yayi amfani sura kai uwa gaskiya muna da tahaddi ne girma dole ne mu yi amfani da duk damar da muke da ita na farko daman addu'a kuma laifin nan fa na kowa da kowa ne ba shakka kullum laifin mas'ul shine mafi girma amma har mu talakawa laifin mu ne dole ne mu tashi mu yi wajibin mu kowa da kowa yana da mas'uliyya cikin wannan abin kuma sai ka tashi kai abin da yayi wajaba shi kuma idan aka ce abin da yayi wajaba kar ka dauka kana kwance cikin kwanciyar hankalinka kawai ka dan aika da taimako garinku kana da naira miliyan 10 ka aika da naira 100,000 kana ganin kaman kai yanayin ya kai sai mun fara zama mun shirya mu bayar da rabin abin da muka mallaka dan taimakon al'umman mu dan tabbatar da zaman lafiya a garuruwan mu ko kila fiye da haka ma na fada wa wasu manya cewan idan suka ci gaba da kin iya bada miliyan 1,500 dan su taimaka wa al'umman su su securing garin su to za a zo a sace su su bada miliyan 100 cikin firgici da tashin hankali ko a sace wani nasu su bada miliyan 100 saboda gaskiya wannan abu ne da dole mu tashi yan uwa mu tashi da addu'a mu tashi da aiki mu yi duk abin da zamu iya dan wannan damar da muke da ita da ta rage a kyautata amfani da ita wasa ya isa hakan Allah ya iya ma wanda ya ce yana tare da mai gidan shi kuma wanda shi to a takaice dai shi bai da uzurin mai hada salloli dole ne ya salla a lokacin ta bai da uzuri ko da za ta kai masa rasa aikin balle ma ba za ta kai ba amma ko za ta kai ya rasa aiki sai yayi sallah akan lokaci kawai kasancewa yana escort idan ya zama dole to shine misali a suna kan tafiya ko makamancin wannan ya hada za da latsar amma wai yana zauna a office saboda wai ogana jira ba zai tashi ya sallah ba to babu wannan a cikin addini ko da an kai a firgitar da shine ya kai sai dai yayi sallan a inda yake misali to shine kaga irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na wanda suka zama zamanin Banu Umayya saboda tsoro na sarki suka rika sallah daga inda suke a zaune saboda lalura ba yanda za su yi suna tsoron me zai iya faruwa da su idan suka tashi suka yi sallah suka kalli al-qibla to koda irin wannan sallan za su yi to dai dole sai yayi sallah koda a halin da yake a zauna a inda yake saboda tsoron abin da zai faru da shi in yace zai tashi yayi sallah din shin mutum zai iya auren macen da ta taba zina amma shi bai taba yi ba yayi ga san ta taba zina azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin ba yana nufin cewa mutum wanda baya zina ba zai aure wacce take zina ba abinda yake nufi bai dace da mutum wanda yake nagartacce ya auri mace lalatacciya ba amma cewa mace ta yi zina da sauransu kalma ce mai girma kwarai da gaske da ya kamata a guje shi in ba da yaqini ba kudin da jama'a ke badawa sadaka wajen zaman rasuwa shin za a iya siyan abinci ko ko sun zama na magada ba ban fahimta ba mutum ne ya zo gaisuwa sai ya ɗauki kuɗi ya bai wa iyalin mamaci ko ai su ya ba shi kan mamaci wani maganan gado kuma ai su aka ba yanzu shi mamaci kan bayar ga yaro su ba wani gado sai dai nasu gadon su ma in sun rasu yanzu kuma amma ai shi mamaci ya riga ya rasu yanzu su aka ba saboda haka ba wai za a sai su raba rabawa kuma daidai ba wai maganar rabawa da zakari mislu hazil unsa ne yanda ake raban gado ba yanzu wannan insani ne aka yi musu sai su yi abin da suka ga ya dace da shi su dafa abincin su ci a gida su raba kudin naira 10-10 kowa ya samu a duk yanda za su yi dai sai su wannan ma ban gane ba wannan ina ce ina tambaya ne kamar misali mutanen da zaka ga in liman ya dago daga sujada su su zauna su dade ba su taso ba suna ci gaba da addu'a kafin su dago daga sujada to ba abin da yafi dacewa ba kenan abin da yafi dacewa in liman ya dago ya dago inna ma ju'al al imamu li yutammabi amma yin hakan ba laifi bane matukan ya riski liman din a zaune ko a tsaye kafin ya ƙara komawa ruku wannan ya ce menene hukuncin sujudu tilawa a lokacin da ba a yin nafila to ai sujudu tilawa sunnata sujud ne ba salatu ba ya ce malam yana yawan yin magana akan daidaita harkokin al'umma game da samar da kaman waqf mai zai hana wannan masallaci ya fara domin ba da misali ya ce zai yi tafiya a jirgin sama in bai kwar azumi ba komai to gara ya yi azuminsa kawai mana jirgin sama ai ba wani damuwa amma in yana da wani larura da ya sa zai sha azumin to ba laifi matafi ne shi amma dai ai wannan tafiya ne kawai wanda ya zama kamar ana gida ɗaya wannan ya ce yana son fassarar ayat la tudriku al-absar idanu ba su iya karaɗe Allah subhanahu wa ta'ala koko ba su iya riskan Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya idanu ba za su riski Allah ba a nan duniya wannan yana tambayar mace za ta iya karatun sallah a bayyane to matsalan saɓani ne malaman malikiya suna ganin ba za a yi ba amma har a malikiyan ma wasu suna ganin cewa za a yi wani yana neman a tuna da wasu bayin Allah wanda suka ba da gudunmuwa sosai a wannan masallacin domin yi masu addu'a insha Allah wanda suka rasu in Allah ya yarda wani ya ce ya ba manomi kuɗi lokacin da yake da bukata yana neman zai biya ne da buhun shinkafa shin ko akwai riba a ciki ai kamar salam kenan ko kamar salam kenan to illa salam yana da sharuɗa da za a yi shi ba laifi idan mutum yana da gona ya kusa girbewa yanayin abin shi ya gaza yana bukatan kuɗi ya sayar maka da wani adadin buhunhuna ka ba shi kuɗin kafin ya girbe ya zama in ya girbe zai baka ba wani damu wannan ya ce yana son a ja hankalin mutane wajen zagin shugabanni saboda mu da muke zagin idan za a ba mu mulkin ba dole irin abin da suka yi haka ne ai dama hasaba ma ta kunu yi walla alaikum zagin shugabanni ba ya taba zama addini kuma bai ma dace ba shugabanni addu'a suka cancanta a rika masu addu'a amma faɗin gaskiya jiya na yi wata magana mutane suna ta reactions daban-daban wasu ce kamar an yi siyasa wai an ce a zaɓi mai gaskiya kar a zaɓi APC ko PDP wasu suna ganin kamar wannan siyasa ce ba siyasa ba ce wato in mai gaskiya ya zuwa APC ka zaɓe shi in ya zuwa PDP ka zaɓe shi in ya zuwa a wajensu ka zaɓe shi abin da ake nufi kenan amma gaskiya da amana ta cancanta ya zama shi ne ma'auninmu ba wai maganan wani party kaza ko party kaza ba to wannan kuma ba zagin shugabanni ba ne ba yi daga cikin tarbiyya lallai gaskiya ne zagin shugabanni abin da shugabanni suke bukata shine kullum a yi masu addu'a saboda kamar yadda Ahmad ibn Hanbal yake faɗi ko da za a ce masa yana da addu'a ɗaya kaɗai wacce Allah zai amsa addu'a ɗaya kaɗai an bashi dama ya yi addu'a ɗaya kaɗai ita kaɗai Allah ya yadda zai amsa to zai ce zai sanya wannan addu'an ga shugaba ne shi zai wa addu'a Allah ya bashi ikon adalci, ya bashi ikon yin abin da ya wajaba akan haƙin talakawa, domin ya san idan yayi wannan addu'an ta amsa, to amfanin da za ta yi yana da yawa. Amfanin da za ta yi yana da yawa. So da haka zagin shugabanni ba kyau, amma bai da bai kuma yana nufin karka faɗi gaskiya, karka ce idan an yi ba daidai ba ka ce ba daidai ba, amma cikin ladabi. Wannan ba laifi ba ne, wannan abin da ya kamata ne. In aka ci gaba da shiru, to sai a zama kaman as-sakitu anil haqq, mai shiru akan gaskiya, ya zama shaitanun akhras, irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce beben shaitan ne. Saboda haka dole ne idan aka ga abin da ya kamata a gyara, a yi magana akan cewa a gyara wannan abin cikin hikima da kuma yanda kake ganin cewa sakon zai isa, musamman matsalan tsaron nan ɗin uwa. Ya kamata duk wanda yake da dama, komin kankantar damanka kai amfani da ita wajen isar da sako akan matsalan tsaron da muke ciki din nan, har ya zama ba mu da wani abu da muke muhimmantawa, ba mu da wani abu mai muhimmanci kaman wannan. Abubuwa da yawa na nafilfili sai a bar su, idan ga farilla ai nafila ma yakan zama laifi ma. So da haka gaskiya matsalan tsaro shine farillan mu a yanzu, dan haka ya wajaba mu sa wannan matsalan cikin addu'o'in mu, sannan kuma mu tsaya tare da fadin gaskiya da duk inda duk wata gudunmuwa da kasan zaka iya bayarwa domin toshi, domin magance wannan, domin abubuwa da yawa. Allah ya gyara mana, Allah ya gyara mana. Shafa kwalli da rana a watan azumi bai dace ba, saboda zai yi ya biyo ta makogwaron mutum. Wannan ta ce macen da take fama da kaman jiki da yawa da ciwon shuga za ta yi surgery ta cire kitse a watan Ramadan, kwarai ba wani laifi, Allah ya bata lafiya. Wannan ya ce mutum ya je jana'izan arna da kuma ɗaurin aurensu, a Christians dai ba arna ba, da kuma ɗaurin aurensu a church. So wannan tambayan a bari in yi bincike a kai kafin iya amsawa, ban san da sauri in ce za a yi ko ba za a yi, abinda na sani ba za a yi ba, amma ina ganin kamar akwai wani maganan daban-daban da wannan. Akwai wata magana wannan ya ce mace ce aka sake ta amma ta sha maganin ƙayyade iyali na shekara biyu, ma'ana ba ta al'ada kenan. Idan yana nufin ba ta al'ada za ta daina al'ada har tsawon shekara biyu, to ai sai ta je a warware maganin in zai warware, in ba zai warware ba kuma shi kenan ta jawa kanta, sai ta jira shekara biyu in ta yi jini ɗaya kenan, ta ƙara jini biyu kenan, ta ƙara jini uku kenan, ko ba haka ba? Amma idan za ta iya ta je kuma ta sha wani maganin da zai bari jinin ya zo mata, to shi kenan sai ta je ta sha wani maganin sai ya gyara wannan matsalar. Amma in dai ba wai ta zama wacce ba ta haihuwa ba ce ko yarinya ƙarama, to ba ta da uzuri na cewa ta maida iddanta misali watanni. Wannan ya ce yana aiki a kamfani ne, facility management company, sai wani kamfani da suke haya suka ba su kayan azumi, ya halatta mu karba. Masha Allah, in dai har da gaskiyan ya kai haka, to alhamdulillahi muna da mutane masu gaskiya sosai kenan. To ina ganin babu illan karba kwata-kwata, wannan ihsani ne na wani abokan mu'amala, ba wani illa cikin karban shi. Wani na tambayan mahaifiyarsa ba shi ke ciyar da ita ba zai iya fitar mata da zakatul fitri? Ai, ba shi ke ciyar da ita ba dole ne fitar ba, in ya san an fitar mata, in masu ciyar da ita sun fitar mata. Wannan yana tambayan mutum ya kama sahu a masallaci a matsayin wurin sani, bai halatta ba, ba kyau. ba kyau kama waje a matsayin wajen mutum ne duk in yazo nan zai yi sallah bai kamata ba ko keɓe waje a masallaci da ake yi wa manya a asalin shi ba yi da wani asali ba wani babba a masallaci to amma abin da yasa zai zama uzuri saboda lalacewan zamani na taɓa faɗi ko rashin wannan ya haifar aka shahadantar mana da biyu daga cikin khalifofi hudu na musulunci sayyidina Umar da sayyidina Ali rashin ba shugabanni tsaro a wajen ibada saboda haka dalilin haka ba laifi a ware wa shugabanni wani waje a ba su tsaro saboda lalacewar mutane to da sulin nasi aqdiya bi kadri ma ahdathu min alfujur wani kokari yake in aka sami dama ya zo ya sata a aljuhunsu ya sace musu waya ya sace musu kuɗi irin wannan to dalilin wannan ko ya zo kusa da su dan in ma da zai zo kusa da su dan wata bukata ne to wannan da sauki za a ce ya kasa isa gare su ne ta wata hanya yanzu ya amfani da wannan dama bai dace ba amma da sauki to amma idan ya zama misali zai iya cutar da su to ba laifi a keɓe in ba dan haka ba ware waje gaba ɗaya a masallaci ba yi da asali. Wannan ya ce wani kira za a yi mutuwar aure ok shi ne na ƙarshe mutuwar aure ta yi yawa a cikin al'umma fajirci ne ya yi yawa da kuma gina auren ba a kan asalin da addinin musulunci ya assasa ba addinin musulunci yana da foundation ɗin da ya assasa zamantakewa da zaman rayuwar mutane a kanta to an bar waɗannan foundation ɗin to kuma sannan kai tunanin gini kar ya rushe alhali baka ka samar da foundation mai rauni za mu fita ne ko za a ci gaba na a ba dan ni ba ana ruwa ne to eh to ba sauran mutane fa to kawo duka kawai ka bani duka to saboda haka wannan shine ya haifar foundation din ne ba kyau foundation din muke bukatar mu koma mu gyara idan muka gyara duka waɗannan abubuwan za su gyaru muna da aiki da yawa muna bari tarbiyyar mu ina ta mamaki kwanan nan ana ta magana akan interfaith wanda ya haifar da magana akan alwala wal bara cikin al'umma sai abin yana ba mamaki wai mu watan da yake mun iya kawo abubuwa watan wai mu din nan da yanzu gaggawa muke yi wata al'ada sabuwa ta yahudu da nasara mu dauka mu watsar da al'adar mu areta wai mu ne muke magana wai wani wala da bara da menene da sauransu akwai abubuwan da sun suka kamata mu mayar da hankali akan al'adunmu mun ba wani mamaki yanzu abubuwan da suke faruwa wajen ɗaura aure wajen biki mace ta shiga wani iri ta zo gaban surukanta tana rawa kila surukan ma su ma su ɗan yi rawan kila abubuwa kuma wannan masu addini wanda yake zuwa masallaci a kan lokaci sau biyar a rana yake fitar da zakka yake umra yake duka ibadu zai yi ka gan shi shine yake wannan kuma to waɗannan abubuwan suke buƙatar mu zo mu gyaggyara mu gane wai da Allah menene karantarwar addini menene in muka yi zai haifar mana da matsaloli addini bai tsaya a sallah da azumi kawai ba addini tsarin rayuwa ne ya za mu kwatanta wannan tsarin rayuwa a cikin rayuwarmu in muka kamanta wannan za mu sami maganin waɗannan matsaloli Allah ya magance mana mutum ne aka ɗauke shi mu ci gaba ba mutum ne aka ɗauke shi ya ɗauke to abin hawa sai ba a sami canji ba mai abin hawan ya tafi bai ce ya yafe ba ai tafiyansa alaman ya yafe ne in bai yafe ba to me yake nufi ko ya tafi saboda ba a sami canji ba alaman ya yafe ne sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.